أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا 26 ga watan Shawwal wata na goma a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu wanda ya gabata min ida Kitabut Tahara a yau da izinin Allah ta'ala za mu shiga cikin Kitabus Salah Kitabus Salah kitabi wanda zai yi bayani akan sallah bayan malam ya kammala bayani akan tahara wadda tahara ita ce ake farawa da ita kuma yayi bayani akan dukkanin tahara kalolin tahara wadda mutum yake bukata to yayi bayanin ta yazo yayi bayanin alwala yazo yayi bayanin abubuwan da suke iya warware alwala da hukumce-hukumcen da suke da alaka da ita to kai tsaye sai yazo ga kitabi na biyu wanda shine Kitabus Salah bayan an tsarkaka sai ayi sallah Kitabus Salah kitabi na sallah as-salatu a yare na larabci sun ce ma'anar ta addu'a addu'a kenan kalma as-salatu ma'anar ta addu'a addu'a kamar yanda cikin alqur'ani an yi amfani da ita da wannan ma'anar Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sai ya ce wa salli alaihim ma'anar shi anan wado domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya karbi zakka Allah ya mai umarni yayi addu'a ga wanda ya kawo zakka shi sa manzo Allah yake aiki da wannan aya idan mutun ya kawo dukiyar shi zakka manzo Allah ya karba sai ya ce Allahumma salli ala wani sai ya ga sunan shi domin Allah ne ya ce wa salli alaihi ka gama anan shi kuma ka yi masu addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin hadisi yayi amfani da kalmar as-salatu da ma'anar addu'a kamar yanda cikin hadisin da manzon Allah yake zana abinda ya yimma mutum raguwa bayan rasuwar iyayen shi wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah me ya mana raguwa na haƙƙin iyaye na bayan rasuwar su sai manzon Allah ya zana mai to cikin abinda ya zana mai sai ya ce wassalatu alaihima da yi masa addu'a kaga ba yi masa sallah bane ko dan haka kalmar as-salatu ma'ananta addu'a wa addu'a a yaren larabci amma a shari'ar musulunci as-salatu ma'ananta wato ma'anan sallah shine ibadatun zati aqwalin wa af'al ibada ce wadda take da maganganu take da ayyuka tattare da ita wato tubda'u bit takbir wa tukhtamu bit taslim ko kuma mubtada'atun bit takbir mukhtatamatun bit taslim wadda take farawa da kabbara ta kare da sallama kenan aka ce me sallah zaka ce sallah wata ibada ce wadda cikin take da kai maganganu akwai kuma ayyuka kinan tana da maganganu tana da ayyuka kaga in kai tsaye kace Allahu akbar magana ce in ka duka kai ruku'i aiki ne kuma cikin ruku'in zaka yi magana kace subhana rabbiyal azim in ka dago kai kabbara kai aiki dan haka ibada ce wadda take da maganganu take da ayyuka cikin ta ana fara ta da kabbara a kare ta da sallama wannan ita ce sallah a shari'ar musulunci to sallan nan tana da girma tana da muhimmanci saboda rukuni ce daga cikin rukunnan musulunci ita ce rukuni na biyu manzon Allah ya ce buniyal islamu ala khams an gina musulunci akan ababe guda biyar babbaka babbaka sai manzon Allah ya zano su ya ce shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan shine na farko na biyu sai ya ce wa iqami salah da tsaye da sallah haka lokacin da mala'ika jibril ya sabko wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce ba ni labari akan musulunci sai ya ce mai musulunci shine ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu ma'aikin Allah ne na biyu sai ya ce mai da tsayi da sallah kenan sallah rukuni ce go daga cikin rukunnan musulunci dan haka take da girma take da muhimmanci kuma ya zama babu abin da malaman fiqh suke ambatawa bayan bayani bisa kan tsarki a cikin littafin su sai sallah domin saboda ita ce babbar ibada wadda matsayinta ya kai ana bambance mutumin kirki da mutumin banza da ita matsayinta ya kai ana bambance musulmin kirki da jabu da ita shi yasa matsayin da sallah take da shi a musulunci duk mutumin da ya bar sallah to kamar yana gab da ya bar musulunci ne ko kuma ya ma bar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bambancin da ke da kai tsakanin mu da mushrikai da kafirai shine sallah, duk wanda ya bar ta shi ma ya game da su ko. Manzo Allah yace bambanci tsakanin bawa da kafirci shine sallah, faman taraka ha faqad kafara, duk wanda ya bar ta to hakikan ya kafirta. Yasa ba a san musulmi ya rabu da sallah ko ya dan ƙetare ta, ko ƙetare ba a san kai, balle a ce ka bar ta kwata kwata. Akwai hatsari kwarai ga musuluncin musulmin da ba ya sallah. Malamai sun yi bayani me hukuncin mutumin da ya bar sallah, sai suka ce to wanda ya bar sallah kala biyu ne, akwai wanda ya bar ta saboda yana jayayya da ita shi bai yarda ba wajibi ce, to wanga kafiri ne ba kwankwanto, baki guda a wajen malamai babu wani sabani. Duk wanda ya bar sallah shi yana da ja bai yarda ba Allah ya wajabta ta, to wannan kafiri ne, babu wani malami a duniya wanda ya sabani. In kaji wani mai sabani to ba malami bane wanda ake lissafa da shi. Amma duk mutumin wato da ya bar sallah saboda jayayya da wajabcin sallah, to malamai sun je akan cewa wannan mutum ya kafurta. In yana musulmi ne daga baya yace ya gano kai ba dole sai an yi ta ba, to za a kawo shi a kai, za a kamo shi a kai shi kotu a cewa na kabar musulunci. In ya tuba shikenan, in kuma bai tuba kawai a kashe shi. Wani irin kisa ne za a mai na kafurci, kisa na wanda ya ridda ne za a mai, za ka shikenan. To sai bangare na biyu shine wanda ya bar sallah shi kuma ba jayayya yake yi ba, saboda kasala da ragwanci ne ya bar ta. Shi ya yarda sallah wajibi shi, amma shi bakin rago ne, ragwancin shi da raunin shi da kasawan shi shine yasa kawai ba ya iya ba. To shi kuma wannan mai hukuncin shi? To shi kuma malamai sun yi sabani akan hukuncin shi. Imam Ahmad ibn Hanbal da manyan malamai muhaqqiqai su ne suka je akan cewa shi wannan hukuncin shi ya yi ridda shi ma ya zama kafiri, kafirci mai hudda mutum daga musulunci. Su kuma sauran malamai jumhur suka ce lalle wanda ya haka ya kafirta, amma ba kafirci bane mai hudda mutum daga musulunci. Yana nan har yanzu musulmi, amma dai ya kafirta kafirci wanda baya huddawa daga musulunci. Suka ce domin kafircin ba na kuduri bane, na aiki ne, tunda wato kufurun amali ne, kenan bai hudda shi daga musulunci. Sai dai su da kankansu sun ce za a kamo shi a kai shi kotu a nemi ya tuba ya je ya sallah, cewa na sallolin da ka bari dole ka tuba ka je kai. Suka ce in ya tuba shi kenan, in ka bai tuba ba to za a kashe shi. To wajen kisan wani irin kisa ne za a mai? Nan ma akwai magana ne. Wasu suka ce za a mai kisa na ridda, wannan shi ne mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda na ambata ku. Wasu kuma suka ce a za a mai kisa na ukuba, ma'ana haddi ne daga cikin haddoji za a zartar mai da shi, ba matsayin kafiri ba za a kashe shi idan ya bari. To tun da haka dai kuma in an kashe shi za a kai shi makabartan musulmi, saboda wajen malamai suna da ra'ayin cewa mu'amala irin ta munafukai ce za a mashi, dan haka za a ja shi a kai shi a binnike shi a makabartan musulmi. Dan haka wani malami yace khasiral ladhi taraka salata wa khaba wa aba ma'adan salihan wa ma'aba in kana yajhaduha fa hasbuka annahu abha li rabbika kafiran murtaba aw kana yatrukuha li naw'i takasulin ghatta ala wajhi as-sawab hijaba fa ash-shafi'i wa malik ra'aya lahu in lam yatub hadda al-husami iqaba. Yace wanda duk ya bar sallah yayi asara ya tabi, khasira alladhi taraka as-salata wa khaba wa aba ma'adan salihan ya ki makoma mai kyau wa ma'aba ya ki kyakkyawan makoma wanda Allah ya tana daga masu sallah. In kana yajhaduha idan ya kasance jayayya yake da ita sallah, fa hasbuka annahu adha li rabbika kafiran murtaba, yace to ya ishe ka cewa wannan ya waye gari yanzu kafiri ne mai kwankwanto game da Allah. Aw kana yatruku hali naw'i takasulin, koko yana barin sallah ne kawai saboda wani nau'i na kasala da rauni, to wannan ya bar gaskiya. Da Shafi'i da Maliku su ra'ayinsu shine za a aza takobi akan shi a sare mai waya, amma ukuba ba ridda ba. To ala kulli hali sallah tana da girma, tana da muhimmanci, kuma ra'ayin da ya hirin jayi wanda dalilai suka hi goyen bayan shi shine wancan ra'ayin da ba kaso na farko na Imam Ahmad ibn Hanbal, wanda yace duk mutumin da ya bar sallah saboda kasala da ragwanci da rauni, to wannan ya kafirta, kuma za a mai hukuncin wato za a mai hukuncin riddani, shine abinda dalilai ke goyen baya. Domin ka kalli hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wancan hadisan da muka karanto manzo Allah ya ce bambancin musulmi da mushriki ko bainar rajuli والشرك ko atarewa wal kufri tarku sala tsakanin mutun da shirka ko kuma tsakanin mutun da kafirci shine barin sallah kenan ma'ana wannan shine katanga na tsakanin ka sallah ce katanga da ka barta ka rushe katanga kun gane dan haka da mutun ya bar sallah ya kafirta al ahadu alladhi bainana wa bainahumus salah wa man tarakaha faqad kafara duk wanda ya barta ya kafirta Umar ibn al-Khattab yarda Allah ta tabbata gare shi lokacin da aka soke shi yayin shahada da hankalin shi ya gushe ko da ya halhado farkon magana shi cewa ai sallan nas mutane sun dai sallah ko aka ce mutane sun yi sallah ya amiral mu'minin yace to madalla domin babu rabo ga duk mutumin da ya bar sallah a musulunci bai da rabo a musulunci duk wanda ya bar sallah kisa Umar ibn al-Khattab yana cikin wanda sirrai suna ba sallah muhimmanci sama ga kowane irin aiki inda kaga mutum waye ma'aikaci ne amma yana wasa da sallah mahaukaci dai yace a shi ma'aikaci ne waye yana cikin aiki da aka bi samu yayi sallah ba sai daga bayi a ma'aikaci na kirki sallah ita ce babban aikin shi Umar ibn al-Khattab haka ya tura ma gwamnonin shi wasiqa ko bayan ya zama halifa sai ya tura musu sako cewa ku sani aikin da yafi muhimmanci cikin ayyukan ku shine sallah duk wanda ya tsare ta ya kula da shi ya tsare addinin shi ya kyauta wanda kuma ya tuzartar da ita to sauran amanoni kam wannan zai canje su ba shakka musulmi ne ke bata sallah babu ruwanci da sallah sai ka bashi amana ya canje sai ka zo kana gai dama ya aika wallahi inda har zaman bai tsare sallah to kaka yi tunanin akwai abin da zai tsare in ka bashi tsaran abinci sai ya canye shi in ka bashi tsaran dabbobi sai ya bar su sun tsere ko kuma ya kashe su ko ya saida su in ka bashi amana sai ya canye ta in kai alƙali da shi sai ya saba kakka ma saran zai tsare wani abu inda bai iya tsare sallah ba zai tsare ko in bishi sa Umar yace faman bayyaha fa huwa lima siwaha adiyau duk wanda ya tozartar da ita to wani abin da ba ita ba sai ya tozartar da shi saboda ka tsare sallah da kulawa da ita da yin ta ba kyakkyabci da tsare ta kan lokaci duk wanda kaga Allah ya taimake shi yana yi haka ka girmama shi mutumin kirki ne wallahi mutumin kirki ne kuma in kana son ka ja Allah haka ta bashi musamman mutumin da ke samun sallah asuba cikin jami'i ko ai hadisi ke da kai wanda yace duk wanda ya sallah asuba cikin jami'i to yana cikin amana da tsaro da kariya ta Allah in kana son ya zama yanzu ka taba Allah haka je ka ce zaka cuce shi ko zaka takale shi ko zaka yi mai wani abu mutumin kamar mutum ne Allah ya ce ya dauki alƙawari zai tsare shi kai sai ka zo ka takale shi kace to kai zaka ture wannan tsara yanan da Allah kake rikici ko shi yasa ai malaman ruqiyya suna ba masu aljannu shawaran cewa su dora tsare sallah asuba domin duk wanda zai tsare sallah asuba to ko ifritu ne yazo sai da ya kokowa bai iya mashi wannan tabbas ne duk wanda zai tsare sallah asuba ya dora yanta cikin jami'i to koda wani yana da haushin ka yace sai ya masu hiri sai da ta kullawa yana warwarewa ya rasa yani akai saboda sallah asuba kake tana da muhimmanci wajen Allah ma'ana ya nuna kai mutumin Allah ne zaka iya barin kwananka ka taso saboda ka gaida ubangiji ka gana da shi kenan kai mutumin kirki ne ka yarda da Allah to tunda ka yarda da Allah ka tsare haƙƙin shi shi ma sai ya tsare ka haka hadisi karare zo ya tabbatar saboda haka sallah ita ce ma'auni in aka ce ma wani mutumin kirki ne kamin ka ce eh kalli sallar shi in kaga cikin sallan shi akwai ketare ko yana dan ketare yana zuwa kwanje wani lokaci na kwana uku ko na sati sannan ya dawo kuma ya tuba yace ya tuba ya ci gaba to kawai ba mutumin kirki bane ba bai mutumin kirki ba shine mai zuwa ya zugun bai cewa komai yana magana bai mutumin kirki ba cikin mata ita ce mai sanya hijabi har kasa da kattuwa inda yawan nan ne yanzu hadda munafika tana sanyo shi ko ba haka nan bane lalle hijabi wato kammalalle wanda ke boye jiki gaba daya asali sifa ce ta mutanen kirki amma yanzu hadda munafuka sai kaga malama munafuka cikin hijabi ta zubo shi har kasa kuma ta boye idanta kasa katuwa tana kyamce-kyamce tanan za ta samu damar ta yi cuta ko ta yi sata ko ta kwaru wani don haka ba shi bane ma'auni mutum yana neman ɗaliba ta kirki zai yi aure ko irin samari sai ce sai ce ai hijabin ta haƙa sama sha Allah irin ustazanna da ainihin ka iya dacewa da karuwa da hijabin ta haƙa sa kaida cewa da munafika hijabin ta hakkasa ita ma amma in kana so ka tabbatar da gaske ne ita mutum ne kirki ce sa control bangaren sallarta ka bi hanyoyin da zaka bi a kawo ma labari gamsasshe cikakke yaya alaka ta take da sallah wallahi in tana tsare sallah mutum ne kirki ce ko da hijabin ta bai ida kammala ba to wannan mai sauki ne zai kammala aurata in kuma ka bincika ka ji a wallahi tana da matsala bangaren sallah har ma hadewa take yi wani bi har ma tambayu ta bashi ake tace ta biya daga baya ko kuma ita ke tambayu Allah sai ta zo ta yi sallah kamin lokacin ta to kawai akwai matsala ya zamana sallah ta dai kawai sallah dai tana da tangarda kanta to di yanda kake yabanta kana ganin mutum da kike ƙarya ce kake akwai matsala tsakaninta da Allah domin kai in ta tsare ma haƙi kana jin dadi ta bata tsare ma Allah nashi ba Salla tana da girma tana da muhimmanci a cikin wuta akwai wani yanki na mugun abu cikin wuta ana ce mai sakaru to idan aka tambaye ɗan wuta mata laka kun fi sakaru me ka ku cikin wannan gudan mugun abin da ake ce masa sakaru me suke cewa qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kaga magana ta farko saboda ba musalla shi sa muka shigo cikin sakaru saboda bamu zamo cikin masu sallah ba bamu zamo cikin masu ciyar da miskini ba mu dai mun kasance mutanen banza ne muna kutsawa tare da masu kutsawa kuma muna ƙaryatar da ranar sakamako har mutuwa ta zo ta tarda mu barta yadda muke yi kenan Allah ya ce cetan masu ceto ba zai amfane su ba mutum ko dan iska ne in dai musulmi ne cetan masu ceto zai amfane shi a lahira amma da kaji an ce cetan masu ceto ba zai amfane shi ba ana nihin kahuri ne dan wuta a cikin wuta su masu abin ne ba zancen hita ta su ce special saboda haka babu zancen huta ko to sai da haka wannan ayat ta nuna maka cewa wanda ya bar sallah ko da kasala ce ta sa ya barta menene shi kafuri ne dan wuta ba zancen hita a suratu tauba Allah ta'ala yace fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din idan dai mushrikan nan sun tuba daga shirka to tuba daga shirka yana isa sai Allah ya ce bayan sun tuba sun bar shirka wa aqamu ssalata kuma suka tsayi da sallah suka tsare ta suna yin ta akan lokutanta da sharuɗanta wa atu zakata kuma suka ci gaba da bayar da zakka idan sun yi haka fa ikhwanukum fid din to ƴan uwanku ne a addini idan ba su yi haka ba fa laysu bi ikhwanina fid din idan hum aka ce ba ɗan uwanku ba ne na addini kafirai ne kenan ai duk wanda ba ɗan uwanka ba na addini kafiri ne shi ma wannan aya haka ta nuna idan dai ba su yi waɗannan sharuɗan da Allah ya zano ba ko ba sharaɗi ba ne aka sanya masu in kana son gane sharaɗi ne karanta aya fa in ya ake ce mata a yaren larabci sharfiyya za ka ta sharaɗi ce kenan idan sun yi wannan to ɗan uwanku ne na addini in kuma suka yi saura ba su yi saura ba ha me yasa amirul mu'minin abubakar ana gama hada shi halifa daura da mara yaki da wanda ba su bada zakka saboda fiqhu ya gano abinda ayan nan take ni ko ai su zakka ce suka ce ba su bada ba wa abubakar yace wallahi sai na yakaci duk wanda yace zai sallah ba zai bada zakka ba sabban kalin sai ta ce za a kashe musulmi daga ba suka gano kai abubakar akwai zurihin fiqhu da tunani ashe aya ce ya dogara akan ta fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din dan haka sallah abu ce mai girma babu wanda zai barin ta sai wanda yake asararre babul mawaqit babi wanda zai yi magana akan mawaqit al mawaqitu jam'i ne mawaqitu lokuta ake ni na sallah ana to mawaqitu jam'i ne mufrad shi ne miqat shi kuma miqat a larabci haddun muhaddadun shine miqat iyaka wanda aka iyakance shi ake ce miqat shi yasa wato lokaci wannan iyaka ne wanda aka iyakance shi na lokaci sai suke cewa al-mawaqit kala biyu ne a shari'ar musulunci ko akwai mawaqit zamaniya akwai mawaqit makaniya to duk abinda shari'ar musulunci ta iyakance mai lokaci wannan ana ce mashi miqat wani lokacin nashi duk abin da shari'ar musulunci ta iyakance mashi waje shi ma wajen ana ce mashi miqati dan haka mawaqit sun kala biyu ne ko dai mawaqit makaniya ko kuma mawaqit zamaniya duk abin da durin da shari'ar musulunci ne ta iyakance shi dan ayi wata ibada to wannan miqatun ne makani to a lokacin da shari'ar musulunci ce ta iyakance shi saboda gudanar da wata ibada to wannan ana ce mashi miqatun zamani dan haka akwai mawaqit makaniya akwai mawaqit zamaniya a wajen aikin haji akwai mawaqit makaniya ko wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance cewa idan mutum ya zo nan zai dauki ihramin shi idan zai yi aikin haji to wannan kaga ana ce masa mawaqit makaniya kamar da ka ce waqata rasulullah sallallahu alaihi wasallama li ahli al-yaman ya lamalam ko to da sauran hadisi wanda suka yi bayanin lokutan da manzon Allah wuraren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyakance ma waɗanda za su yi aikin haji so wannan ana kici ana ce masa mawaqit suma to wannan wurin ya ce babul mawaqit babi na mawaqit amma ana nihin zamaniya ko makaniya mawaqit zamaniya saboda lokutan sallah ne ko su kuma lokutan sallah wato na zamani ne an iyakance su ne da lokuta na zamani to wannan shaki can mawaqitu zamaniya wanda Allah ta'ala ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta inna salata lalle salla kanat ta kasance alal mu'minina kitaban farlantatta ce akan masu imani mawquta mai lokaci kenan ma'ana mafrudatan fi awqatiha wacce aka farlanta ce akan lokutan ta ga masu imani to dan haka zai yi bayanin lokacin sallah kuma yana da muhimmanci musulmi ya san lokacin sallah domin ita sallah tare da lokaci take tahiya idan lokacin da Allah ya sa kai sallah yayi ka kiyin sallah sai lokacin da ka ga dama sai kace za ka yi to ko kai kawai kai APS ka dan mammotsa jikinka Allah bai karba yana cikin indai Allah ya sama lokaci kamar ibada kawai sai ka kiya da gangan ba wani uzuri ba wani dalili ka kiya kai sai lokacin da ka samu kanka sai ka zo kai to wala da kanka ne kake Allah ko kallanka ba zai yi ba sai sama malamai suke da sabani in mutun yake yin sallah akan lokaci da gangan ba wani uzuri wai yayi daga baya ko ba zai yi ba sai suka ce babu zancen yayi sai dai ya tuba kawai suka ce ayi sai ya tuba to ka kalla yanzu ba Ramadan ya kare ba lokacin da Ramadan ya zo ai an ce mai azumi kawai sai ka kiya babu CDD babu sadada ba uzuri ba dalili kawai ka ki ba kai sai da wuce kace bare dai in zo in yi masa haka yanzu kawai muna cikin karshen Shawwal muke ko kawai sai ka kama yanzu kace yayi a da na ce ban yi Ramadan amma na gano dai zan dan yi masa shi yanzu sai ka fara kai guda 30 ya aidi jahilcin musulmi ya san aikin banza kai ko kai azumi karbabbe ne Allah ya jera ka lahira tare da wanda suka mai azumi saboda me saboda mu musulmi ana son a karantar da mu muhimmancin lokaci bai dace ba a ce wasu wanda ba musulmi ba sun yi mu sanin muhimmancin lokaci mu ibadojin mu ma an kulla su tare da lokuta da ka kalli ibadojin mu gaba ɗaya zaka tare da lokuta ciki yanzu in lokacin sallar sallar Idi yazo sai mutum bai yi ba sai bayan sati uku sai ya ce bari in zo in Idi ta saboda me saboda ban samu ne je ba kawai kin zuwa dai yau nake so in yi ta tayi bata yi ba lokacin haji alhajju ashhurun ma'lumat kawai sai lokutan haji suka yi sai ka kiya sai daga baya kawai sai ka bushe iska ka tahi kace me za ka yi haji dan da ya haji jiya ya ma hi ka falala idan ka shi kai ba cikin lokacin ba ko saboda haka ibadojin mu musulmi duka an kulla su tare da lokuta ka kalli hazzaka tare da lokaci take ko in lokacin bada zakka ya kake badawa ai akwai matsala ko don haka yana da kyau musulmi ya san lokutan sallah ya san su kuma lokutan mu na ibada gaba daya kaf ba su da wahalar sani babu wani lokaci wanda aka sa sai mutum ya zurhin karatu ko ya dage ya kololuwa sannan ya san su a cikin sauki ne da an gaya ma sai ka gane kare lokutan ibada kaf ko wace irin ibada in kaga lokacin Ramadan ya zo ana ta fama a dauko na'ura a haska a auna ayi istalazin dinta wannan azabtar da kai ne ba shari'ar Allah bace shari'ar Allah bata ce ba sai mun leka na'ura mu ga wata ido wanda Allah ya halitta ma shi zaka kalli wata da shi in ka gani ma dalla har ma shari'a ta nuna mu yana ma iya hutawa amma mu ki ganin shi fa in ghumma alaikum mema na ghumma alaikum an lulube maku shi ma'ana yana nan amma wani hazo ko kura ko yanayi kawai yasa idan ku ba zai gani ba to shari'a ba wani abu bane mai wahala ku cike lissahi ya kai 30 sai ku fara saboda watan musulunci ba ya kai wa letter 31 wannan su aikin jambiye ne go da November da October masu sunayen kwankwambur su ne waɗanda suke kaiwa 30 da gaji wani ya ƙara hadda biyu amma shi watan musulunci dama 29-30 shi ke nan babu wata gardama shi yasa nake mamakin musulmin da za a azumi uku yana nan yana jahiliya a mu sai mun gani wai har an yi guda uku shi bai fara ba daga gannan cikin musulunci wannan irin kwanko ne ma za a cewa duk hankan ya yi yawa in ma kana da jahiliya ya kamata a ce ta rana guda ce a ce kai Allah yi ka mutum ne mai jahiliya ce ya da gardama mu ba mi to ya kamata a ce jahiliyar ka ta rana guda ce kacal ma abun mamaki ya musulmi a same shi an yi azumi uku shi yana nan yana gardama yana tabbubuta an na mata na ganin radiyo gidan radiyo mu bai da shi ba to sai wani ka yarda da shi duk labaran duniya nan da ake bada da gidan radiyo ake bada su kuma ka yarda amma da an ce an ga wata sai ka fara gardama to kai makin addini nake aka ce an kashe Palestina shidda a radiyo zaka ji ko gaban ka kashe su aka ce wani wuri ya kama da wuta ka aza hannu a bisa ta inna lillahi wa inna me ya faru ka ce a yanzu zan ga naji a labarai an ce wani wuri ya kama da wuta ka gamsu amma da an ce an ga wata sai ka yi tsoki ka ce wannan ganin wata na radiyo mu ba mu cikin shi abto dukkanin rayuwarka ka yarda a faɗa ma komai a radiyo ibada dai ce kenan kai kiyayya kake da ibada kiyayya kake da ita yana nuna kai mutumin banza ne don haka dai sanin lokutan sallah yana da muhimmanci musamman ga mace saboda kaga ita ai haila ko da haila da biki da sauransu duka suna da alaka da lokutan sallah idan mace ta zama jahila bangaren lokutan sallah musamman in ta balaga to akwai matsala zaka tarda da balbalwa cikin ibadarta dole ne mace in dai ta balaga to ta san lokutan sallah ta yi zama wajibi akan ta san su حديثي نفرقو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة وانا حديثا دقى عبد الله عن أمر الله تبطع قريش للي النبي الله إيراد أمينش الله ستبطع قريش ياجي وقت الظهر لوكة الظهر إذا زالت الشمس إجرانا تكركتا كنا إذن تكركتا دقى سكياكو وانا حديثا ياجي يامم لوكة الظهر wana lokaci ne lokacin sallah azhar shine idan rana ta karkata daga tsakiya lokacin da rana kake jin ta saman kanka kuma ka kalli innowi kaga sun dauki babu alamin inuwa ko guda to ba lokacin azhar bane wannan lokacin sunan shi waqatul qama haka ake ce mashi to lokacin tsayuwar rana ne tsaya kan tankar yin sallah a daidai wannan lokacin haramun ne kowace irin sallah ce lokacin da ka kalli inuwoyi kaga babu inuwar da ta kawo dukkanin inuwoyi sun janye to wannan lokacin zaka ji rana da ka shiga cikin rana zaka ji ta tsakiyar kanka to wannan lokacin bai halatta ba kai sallah babu sallar farilla lokacin babu sallar nafila an haramta yin sallah yana cikin lokutan da manzon Allah ya hana a yi sallah to amma da wannan lokacin ya dan gota kadan inuwoyi suka dan fara kawowa kadan kaji rana wato kalli rana kaga ta karkata me ake nufi da karkata da tsakiya take tsakanin wato tsakanin mahudarta da mahadarta ko to yanzu kuma ta dan karkata zuwa mahadarta kadan to shikenan lokacin azhar ya shigo lokacin azhar ya shiga to shine ma'anan hadisi da yace idza zalatish shamsu idan rana ta karkata kenan daga tsayuwarta a tsakiya to wannan lokacin na azhar yana nan kenan shine farkon lokacin ko zai ta miƙewa ya ta tahiya har yanzu cikin lokacin azhar kake shi yasa yace wa kana zillur rajul katuli kuma inuwar mutum ta kasance kamar tsawon shi abin da yake ni lokacin azhar tun daga karkatar rana daga tsakiya har zuwa lokacin da inuwar mutun take daidai da tsawon shi duka lokacin sallar azhar sai dai wannan kin shine na ƙarshen lokacin lokacin da inuwar mutun take daidai da tsawon shi wannan an zo ƙarshen lokaci kenan na azhar dan haka sallar azhar lokacin ta yana fara daga lokacin da inuwa ta dan fara kawowa ko da kadan ne ta dan fara ka amma da ka kalli inuwi kaga san dauke kwata kwata babu su to bai yi ba sai inuwa ta dan fara kawowa to daga lokacin kuma ka kalli rana za ka ga ta karkata daga tsakiya to lokacin azhar ya shigo yana nan shine inuwa tana karawa har ta kai ta zama daidai da tsawon abu ko menene in ka kalli katanga sai ga iya tsawon katanga iya tsawon inuwai in kai tsaye kai da kanka sai ga iya tsawon ka iya tsawon inuwai in ka aje wani icce haka kakkafa shi sai ga iya tsawon iccen tsawon inuwai to har yanzu lokacin azhar ne sai dai idan inuwa ta kai tsawon abu to yana nihin kenan an zo lokaci na ƙarshe shine lokaci na ƙarshe na sallar azhar kaga nan cike ba a ce mantur ba ko ba a ce na'ura ba ba a yi zancen wata na'ura ba haka wato tsayi da lokacin sallah da agogo kawai zama shine to wannan ba abu bane na dindindin babu lahi in mutun ya nemi taimako ga agogo ko yace to zamu dora ta da sallah karhi daya da kata kuma zuwa gaba da an dan kwana biyu sai yace ta dawo daya daidai ko kuma ta koma daya da rabi kenan yana gugu yana caccanzawa lokaci amma a ce lokacin sallah kaza ne dindindin jiddadin alaina to wannan huwa ba shari'ar musulunci bace lokuta suna caccanzawa in sun canza kai ma sai ka canza lokacin sallah malam ya hadir al-asr matukar lokacin al-asr bai hadarto ba saboda shi ƙarshen lokacin azhar shine farkon lokacin al-asr dan haka in an ce ma wanne lokaci ne lokacin sallar azhar zaka ce daga lokacin da rana ta karkata daga tsakiya ne har zuwa lokacin da inuwar mutun take daidai tsawon shi to an kace ma wanne ne lokacin la'asar sai kace daga lokacin da inuwar mutun take daidai da tsawon shi shikenan shine farkon lokacin la'asar kuma lokacin la'asar yana karewa lokacin azhar yana karewa lokacin la'asar yana shiga wannan lokacin yana da tsawo ko bai da tsawo yana da tsawo duk lokacin da mutum yayi sallar azhar in farkon lokacin in tsakiyar lokacin in ƙarshen lokacin yayi sallah akan lokacin ta sai wani lokacin la'asar yace wa waqatul asri shi kuma lokacin la'asar ma lam tasfarra shams matukar rana batayi masara ba idan dai rana tana nan da hari batayi ba masara dai yalo da rana tayi masara kaga ta dan garwayu alamar ai kura ta shige ta to ana nihin kenan wato lokacin la'asar ya zo ƙarshe dan haka lokacin la'asar farkon shi shine lokacin da inuwar mutun take daidai da tsawon shi ko kuma inuwar abu dan ba sai mutun ba ko lokacin da inuwar abu take daidai da tsawon shi wannan shine farkon lokacin la'asar in mutun ya salla daidai lokacin yayi salla farkon lokacin ta to in kan mutun ya jinkirta to gulgudan jinkirta ban shi gulgudan tana yiwa ya jinkirta ya bari sai tsakiyar lokaci ko ƙarshen lokaci yaushe ne ƙarshen lokacin la'asar ilal istifrari shine lokacin da rana ta yi masara shine ƙarshen lokaci to da rana ta yi masara kenan ta daina hari ko in ka ganta lokacin da take da hari to lokacin farkon lokacin la'asar ana tahiya tana lokacin yana tahiya akwai harku akwai tsakiya akwai ƙarshe to ƙarshen lokacin shine da rana ta yi masara kenan yanzu ba fara bace kal to shine farkon lokacin la'asar kenan shi kuma yin masaran shine ƙarshen lokacin to tunda shine ƙarshen lokaci to daga masaran rana zuwa faduwar rana akwai wani dan lokaci ko daga lokacin da rana za ta yi masara zuwa lokacin da za ta fada akwai ragowar lokaci to abin da yake tsakanin wannan zuwa faduwar ta shi wani lokaci ne ba na la'asar bane to wannan malaman fiqhu suna da banganu akan shi akwai malaman fiqhu wanda suke ganin kawai lokacin la'asar daga lokacin da inuwar mutum take daidai da shi har sai rana ta fadi sannan ya kare su kuma wasu malaman fiqhu sai suka ce ai lokacin kala biyu ne kamar malaman malikiyya ko sai suka ce ai akwai lokaci na farko wanda shi ake ce ma waqatul ikhtiyari kace al ikhtiyari kenan zababban lokaci suka ce shine daga lokacin da rana daga lokacin da inuwa abu take daidai da tsawon shi zuwa lokacin da rana ta yi masara masara suka ce wannan ana ce mashi waqtul ikhtiyari li salatil asr shine zababban lokaci ga na sallar asar suka ce amma abin da ya rage daga lokacin da ta yi masara masaran nan zuwa faduwanta wannan lokacin ya kare larura za ta kawo musulmi sallar asar a daidai lokacin kisa suka ce mashi waqtul daruri ko lokacin daruri ne shi a wajen suwa saboda kaga kai sallah wannan lokacin to bayan lokacin asar kake lokaci ne na larura wani dalili wata larura ta sa musulmi bai samu yin sallah ba dole sai wannan lokacin to ya shiga cikin waqtul daruri a wajen su sai suka kira shi da waqtul daruri wa waqtu salatil maghrib kuma lokacin sallar magriba malam ya gibe shafaq matukar shafaqi bai bace ba kenan mu lokacin sallar magriba a takaice da rana ta fadi lokacin magriba ya shigo to yana nan matukar shafaqi bai bace ba miye mai shafaqi tukwana to shi kuma shafaqi abinda ake nihi da shi abu biyu ne akwai hasken rana mai hori ana ce mai shafaqi akwai hasken rana mai jajajaja ana ce mai shafaqi to wani ake nihi wani shafaqin ne nan wanda yake da jajajajan ne ake nihi bayan rana ta fadi tana barin wani haske haske da wani jajajaja haka to wannan shi ake kira da shafaqi to in bai bace ba har yanzu cikin lokacin magriba kake in ya bace shikenan lokacin magriba ya bace yanzu ka shigo cikin lokacin isha'i saboda haka lokacin magriba yafi kowane lokaci zama dan karami kisa ba a san mutun yayi wasa da magriba kawai da rana ta fadi kai ta da ka tsaya kaza da kaza yanzu ka ga shafaqi babu shi ina yanzu ka shiga cikin yanzu in kai sallar magriba sai zama kayimi kayi ta qada'an dan malamin tuka suna cewa akwai ada'an akwai qada'an ada'an shine wanda yi cikin lokacin ta qada'an kuma wanda lokacin ya wuce yanzu kawai ranko ne yake malam ya gibe shafaqo kenan ce lokacin magriba shi matakan dai shafaqi bai bace ba wa waqtu salatil isha'i shi kuma lokacin sallar isha'i ila nisfil layl yana tahiya har zuwa rabin dare al-ausata na tsakiya to ka ga nan wurin bai ga farkon ba ko saboda ya gayi bace ba shafaqi eh yana nihin farkon da shafaqi ya bace to shine farkon lokacin daga nan kuma lokacin yana da tsayi har zuwa nisfil layl al-ausat rabin dare na tsakiya to zaka ga wani hadisi shi kuma yace lokacin sallar isha'i daga lokacin bacewar shafaqi har zuwa dai cikin ukun dare na farko haka wani hadisi an bata ku to shi sa wasu malaman sai su ce lokacin isha'i zuwa wato rabin dare na tsakiya ko kuma zuwa sulusin dare na farko to amma rabin daren nan shi malamai suka hirin jayarwa kenan shine karshen lokacin isha'i to yanzu daga rabin dare zuwa abinda ya habara sama har zuwa kulluwa al-fajr shi kuma wannan me ake ce mashi shine wanda malam malikiya suke ce ma waqtul daruri wanda suka bi su cikin malamai suke ce mai waqtul daruri kenan shi wannan da kai sallah wannan lokacin to sai dai a halin larura kawai ma wancan shine zababban lokaci na sallar isha'i wa waqtu salatu subhi kuma lokacin sallar asuba min tulu'il fajr yana farawa daga kulluwa al-fajr ya zarci malam tatulu'ish shamsu matukar rana bata kullo ba duka cikin lokacin ne rahu muslim kenan idan al-fajr ya kullo wannan kuma al-fajr kala biyu ne ko akwai al-fajr na farko akwai al-fajr na biyu to nan ana zancen na biyu wasu kuma suna ce mai al-fajr na ƙarya da al-fajr na gaskiya wancan na farko shi ake cewa fajrun kadhubun al-fajr na ƙarya bai sa ake ce mai na ƙarya saboda shi zai kullo kamar al-fajr amma kuma sai a gano ba al-fajr bane da hasken haske ne wanda yake shatawa sama idan ya shato zaka ganshi kamar wata shishi ne haka to daga baya sannu sai ka ga wani duhu ya biyo bayan shi ab ashe ba shi bane to wannan shi sai ake ce mai fajrun kadubu to shi kuma fajrun sadiqun wannan da ya keto to babu wani duhu da zai biyo bayan shi gari zai ci gaba da haske kuma zai ta yalwata a sama kawai sai ga dandanan gari yana ta wayewa sahiya tana yi haske yana shigowa to wannan shine al-fajr na gaskiya don haka kullowa al-fajr da ake zance al-fajr na gaskiya al-fajr na biyu idan ya bullo ai shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ya bullo yana hana min can abinci ga wanda zai azumi go kuma yana wajabta sallar asuba to da ya bullo shikenan mai azumi ya daina kai wato hannu ga baki shikenan zai kama mai bakin shi shine kullu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl to daga wannan lokacin shikenan lokacin asuba yana ta tahiyya har zuwa bullowar rana sai in rana ta bullo kadai lokacin asuba ya kare amma da mutun ya makara bai samu sallar asuba ba cikin jami to bai kamata ba kuma ya bari lokacin ya bulbulce mashi samun sallah cikin jami'i daban yin sallah cikin lokaci daban kowane matsayin kan shi gare shi to wannan ana zancen lokaci kenan koda baka same ta cikin jami'i ba to idan dai rana bata huto ba kayita akan lokaci shine yace malam tatul ishamsu matakar rana bata bullo ba shi yasa duk musulmin da ko kuma duk musulmar da sahiya ta yi an yi sallar asuba kawai sai ta samu tsarki kamar rana ta bullo to sai malam tatul suka ce sai ta rauka mai sallar asuba sai ta yi ta tunda ta samu tsarki akan lokaci mai kare ba in dai rana bata bullo ba ta samu tsarki to sai ta yi sallar asuba dole tana cikin sauran da sai ta kenan shi yasa sanin lokutan sallah yake da muhimmanci ga mata rahu muslim ya rawaice shi to wannan hadisin ya gaya mana lokutan salloli gaba ɗaya ko kamar da al-Qur'ani ta ambata aqimus salata liduluki ash-shams ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ta'ala yace ma annabin shi ka tsayar da sallah liduluki ash-shams domin karkatar rana daga tsakiya shine liduluki ash-shams ila ghasaqil layl zuwa lokacin da duhun dare ya shigo wa qur'an al-fajr da kuma karatun asuba shine sallar asuba ita ka fasara da qur'an al-fajr me yasa aka kira ta da qur'an al-fajr saboda tsananin yanda ake san a tsawaita karatu cikin sallar asuba Allah ya kira ta da qur'an al-fajr karatun asuba ai ana nihin salatu subhi ko da haka inna qur'an al-fajr kana mashhuda lalle sallar asuba ta kasance abin hadratowa ce mala'ikun Allah ke hadratowa yasa ake sa tsawaita karatu manzo Allah yana tsawaita karatu cikin sallar asuba ya karanta aya 60 wani lokaci kuma ya kai 100 kuma karatun manzo Allah sallam wallahi ba karatu bane mai gaugawa sannu jeri daki haka manzo Allah yake karatun shi amma zai karanta aya 60 wasu lokuta ya kai aya 100 yasa halifofin shi kai suna koyi da shi Usman bin Affan da ya ja mutane sallar asuba ya karance suratul Yusuf a rak'a ta farko ko ka tabi kuma ya karance suratul Kahf haka shi ma Umar bin Al-Khattab yake sai kaji suna tsawaita karatu cikin sallar asuba dan da yanzu nan wurin in wani liman ya yarda da karance wal fajr sai kaji wannan na mai gyaran murya ta yi tsawo wal fajr wal layal al-ashr da an dauko ta yaga daga ga alamun kai ta za a sai kaji yana gyaran murya liman ya duka wai kai musulmi wal fajr fa sabbin kaimi yayi gaskiya yace za ka ga mutum bai jin wahala wajen tsayuwa bisa kan wasannin banza da kalle-kalle yanzu ta nake go kowa ake na ana yi go wani in yazo ya kutso yana kallo ko wurin ya cika ba wuri inda ya samu ya kara wuyan shi haka a dona aka he zai ta kallo sai yayi awa a haka amma idan karatu ne alaramma yake ja to sai ka ji yana ta tsugi ya kamata a duka haka nan wa idza talal qari alaihim suratan fa atalaha adduhu fil ashqali wa yaqulu qailuhum atalta wa laysa da 20 fa khaffif anta dhu imlali hadha wa kam laghabin wa kam sakhabin wa kam dhahikin bila adabin wa la ijmali hatta idza qamat samaa'u ladayhim خشعت له الاصوات بالاجلال وامتدت الاعناق تسمع وهي ذاك الشيخ من مترنم من قوالي haka bin kaimi yace sai lokacin da mai tsayiwa ya tashi yana karanta masa sura shikenan adduhu fil afqal sai lissafa shi cikin mutane masu dora ma mutane nauyi kai wannan tsanani gare shi wallahi sallan nan ma kai wai sallan nan ma dake da sauki shi ce kai yana ta'azantar da kanshi ai ta mashi korahi iri haka za ana fa khaffif wa laysa za 20 wannan ba mu'amala bace fa khaffif an tazu imilali ka sassabta kai kana kosar da mutane kana gajiyarwa walahu min hadisi burayda fil asri wash shamsu baydaun naqiya haka muslimi yana da wani hadisi yana da wani lafazi ta hadisin burayda game da sallar al'asr yace wash shamsu bayda wato lokacin da rana take da haske naqiya tana tsarkakakka kenan ba abin da yace a kudade ta ya garwayu da ita ko to shi yasa kaga wannan shi ma ya ƙara fassara lokacin sallar al'asr lokacin da rana take bayda fara ba ka ce tana fara kenan ba ta yi isfirar ba ko masara masara bai shige ta ba tana nan da fara to lokacin rana da kaihinta kenan da sauranta da ragowanta wa min hadisi abi musa wa shamsu murtafi'a ta hadisin abi musa kuma wato lokacin da rana take murtafi'a wanda ta dago kenan ba lokacin da ta karkata ba zuwa ga faduwa to kan wannan hadisin ne zamu kwana insha Allah ta'ala na yi dogoshin wadatun wajen karatun kenan ba mu karanta hadisi ba sai in Allah ya kai mu karatu na gaba abin da mu karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi da ba mu lada kuma kurakuri Allah ta'ala ya gafarta mu sunan sun gara rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.